sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai.
An sake zaben shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari a karo na biyu. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun yi musayar hannu da kuma gaisawa ta jin daɗi da junansu don kaddamar da taron kolin su karo na biyu. Kasar Pakistan ta ce dakarunta sun harbo wasu jiragen yakin India guda biyu. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ki amincewa da murabus din da ministan harkokin wajen kasar Muhammad Javad Zarif ya yi.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji ra'ayoyin 'yan jihar Katsina musamman a garin Daura akan nasarar da shugaba Buhari ya yi na lashe zaben da aka yi. Haka zalika za ku ji cewa wasu 'yan jihar Adamawa su ma ba a bar su a baya ba wajen nuna murnar su akan sakamakon zaben, ko da yake a wasu yankuna an samu akasin haka. Muna kuma dauke da rahoto akan tsokacin da wasu shugabannin kungiyoyin kishin al'umma suka yi akan kalubalen da aka fuskanta a zaben da aka yi a jihar Kano. A yayin da wasu ke nuna murnar nasarar shugaba Buhari a zaben da aka yi, wasu jam'iyyun adawa sun ce ba za ta sabu ba.
Na rubuta mu shugaban kuma zabe na kasa cikin abinda na neme shi yi ya ba commissioners zabe ta jihar Zamfara umurni katta kuskura ta bada sanarwar wani mutum ya ci zabe, sai an je an tantance duk qur'an da aka jefa da kadiri da amma idan ba a yi wannan ba mu ba za mu kara ga kotun Najeriya International Court of Justice za mu.
Shugaban jam'iyyar NRM kenan, muna dauke da karin bayani. Sannan kuma za ku ji yadda al'ummar arewacin Najeriya a kudu maso gabashin kasar suka bayyana ra'ayoyinsu akan sakamakon zaben na shugaban kasa. Amma kafin mu kai ga waɗannan rahotannin, yanzu dai ga labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. An sake zaben shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari a karo na biyu don ya ci gaba da mulki na wasu shekaru hudu nan gaba, bayan da 'yan adawa suka yi kokarin hana ci gaba da kidaya ƙuri'un amma hakan bata samu ba. Bayan kirga dukkanin ƙuri'un da aka jefa a kasar banda na ɗaya daga cikin jihohin, jami'an zaɓe sun ce shugaba Buhari shine yayi nasara akan abokin adawarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar. Babbar jam'iyyar adawa ta kasar, wato jam'iyyar PDP, ta buƙaci hukumar zaɓe da ta dakatar da kirga ƙuri'un a bisa hujjar cewa an canza bayanan na'urar tantance katin zaɓe. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun yi musayar hannu da kuma gaisawa ta jin daɗi da junansu don kaddamar da taron kolin su na biyu da ke mayar da hankali akan raba Koriya ta Arewa da makamanta na nukiliya. A yammacin yau Laraba, shugabannin biyu suka gaisa a gaban tutocin Amurka da ta Koriya ta Arewa a otel ɗin Sofitel Legend Metropole da ke birnin Hanoi, kamar dai yadda suka yi a taron su na farko da suka yi a watan Yulin bara a Singapore. Abin farin ciki ne da na kasance tare da shugaba Kim, inji Trump yayin da yake jawabi a gaban manema labarai tare da Kim Jong-un kafin ganawar su ta ido da ido. Ina ganin taron farko ya samu gagarumin nasara, amma ina fatan wannan zai samu irin wannan nasara ko ma ya zarce hakan. Shugaba Kim ya nuna gamsuwarsa da wannan ganawar ta biyu da yake yi da shugaba Trump. Inda yace na tabbata za a samu nasarar cimma wata muhimmiyar matsaya wacce dukkanin mutananmu za su yi marhaban da ita. Kasar Pakistan ta ce dakarinta sun harbo wasu jiragen yakin India guda biyu da suka ratsa ta kan iyakar yankin nan da kasashen biyu suka dade suna rigima a kansa wato yankin Kashmir. Wani kamandan sojin Pakistan, Major General Asif Ghafur, ya ce an kama daya daga cikin direbobin jirgin na India bayan da jirgin ya fadi, kuma yanzu haka yana tsare a sansanin Kashmir bangaren rikon Pakistan, yayin da daya jirgin kuma ya fadi a bangaren rikon India na Kashmir din. Ya zuwa yanzu babu wani bayanai daga hukumomin kasar India game da zargin da kasar Pakistan ke yi, ko da yake kafofin watsa labaru na India sun ce an samu dukkanin direbobin jirgin yankin na India kuma an san inda suke. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ki amincewa da murabus din da ministan harkokin wajen kasar Mohammad Javad Zarif ya yi a wata wasikarsa da kafofin watsa labaran Iran suka buga. Shugaba Rouhani ya ce kyale Zarif ya ajiye aikinsa ba alheri bane ga kasar. Shugaban ya ce Zarif na daya daga cikin shikashikan mutanen da ya dace da yace jarumawa ne a gwagwarmayar da matsin lambar da Amurka ke yi wa Iran. Shi dai minista Zarif ya ajiye ne ya bayyana aniyarsa na yin murabus a dandalinsa na Instagram, sai dai bai ce ga dalilin da yasa ya nemi ya ajiye aikin ba. An ba da umarnin ingiza kiyayar wani babban fada na cocin Katolika zuwa kurkuku a ƙasar Australia. Shi wannan fadan George Pell shi ne babban jigon kristocin Katolika mafi babban mukami da aka sami da laifin cin zarafin kananan yara ta hanyar yin lalata da su. Kan haka ne yau Laraba aka kama Cardinal Pell jim kadan bayan da aka kammala sauraron kararsa a gaban wata kotun birnin Melbourne, inda alkalin kotun ya soke belinsa. Ranar Talatar da ta gabata masu yanke hukunci sun sanar cewa sun samu Pell mai shekaru 77 da haihuwa da laifin neman kuntatawa wasu yara matasa guda biyu ta hanyar yin lalata a cocin St. Patrick Cathedral a shekarar 1996 lokacin da yake rike da mukaminsa na zama shugaban majami'un Melbourne.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko zamu fara da jihar shugaba Muhammadu Buhari wato Katsina kenan, inda jama'a suka bayyana murnar su akan nasarar da shugaban ya samu. Shi ma gwamnan jihar Alhaji Aminu Bello Masari ya tofa albarkacin bakin sa. Ga sani Shaibu Malumfashi, wakilin muryar Amurka da ƙarin bayani.
A bayan cashewa da shagalin da al'ummar birnin Daura mahaifin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari suka yi a tsakiyar dare kafin a bayyana sakamakon zaben sabili da sun ga ya bada tazara, to a lokacin kuma da asuba ta karato aka bayyana wannan sakamakon zaben cewa ya ci wannan zabe, sai al'amarin ya ƙara gaba. Dan haka gari na wayewa, sai dubun dubatan mutane maza da mata, manya da yara da matasa suka fito suna bayyana farin cikinsu. Kere guda kuma sai wasu matasan suka fito da motoci da babura wato yan acaba da kuma masu yar kurkura wato keke napep suka yi ta cashewa. To shin ko yaya gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Masari ya ji dangane da wannan sakamako, ganin cewa jihar sa ta kai bante?
Dukkan godiya ta ka tabbata ga madaukaki sarki Allah da Allah ya bamu damar ganin wannan lokaci kuma aka gudanar da wannan zabe lafiya kuma a garin shi lafiya kuma mu mutanen jihar Katsina bamu da kalmomi wanda za su mu gwada iyakacin godiyan mu ga mutanen jihar Katsina da sauran mutanen Najeriya tun daga tarbar da mutanen jihar Katsina suka wa mai girma shugaban kasa da kuma yadda suka fito wurin zaben shi to wannan wani abu ne na abun alfahari a gare mu mutanen jihar Katsina kuma gare mu gwamnati wanda ya nuna cewa mutanen jihar Katsina sun amincewa shugaban kasa kuma sun amincewa gwamnatin jihar Katsina yadda take tafiyar da al'amuransu wannan zai ba shugaban kasa Muhammadu Buhari damar kafa harsashin ginin Najeriya kuma na tabbata bayan shekara takwa abubuwan da zai gina wa'anda za su kawo ci gaba kasar nan to duk wanda yazo ya gwada alama yana zai iya taba su to in Najeriya ba su yadda ba
to haka da nake kiranka ga al'umma wannan jihar
kira na dai ga mutanen jihar Katsina su ci gaba da goyon bayan da suke bayarwa ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha kuma ba abin da ya kamata mu sa gaba sai jihar Katsina da mutanen ta ina fata kuma ina roko cewa Allah ya kai mu ta daga wata mutane za su sake fitowa kamar yadda suka fito zaben shugaban kasa domin su zabi gwamna da dan majalisar jiha baki da
su ma mutanen gari sun tofa albarkacin bakin su.
Yeah, sunan ki?
Salime.
Ke dalilin fitowa?
Murna sosai ma. Ko muke da murna ma tun da makwabtan Buhari ne. Allah ya riƙa mai.
Ya sunan ki?
Maryama. Mun yi murna da farin ciki.
Ya sunan ka?
Abubakar.
To ya kake ji yanzu?
A dai muna jin lafiya lafiya lau.
To yanzu dai kan hankali ya komo jikin jama'a. Kallo ya koma sama. Saura da ni, ƴan Najeriya suna so su gani a ƙasa dangane da ci gaba da yaƙi da ƴan Boko Haram masu ayyukan ta'addanci da kuma fatattaka da kuma daƙile ayyukan masu satan mutane suna garkuwa da su wato kidnappers kama ya zuwa daƙile cin hanci da rashawa tare da kuma bunƙasa tattalin arziki da kuma raya harkar ilimi da noma. Waɗannan su ne ke kan gaba wanda talaka yake son ya gani. Sani Shaibu Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
Madalla an gaida Sani Shaibu Malumfashi. Kamar dai sauran jihohin Najeriya, a jihar Adamawa mahaifar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar, magoya bayan jam'iyyar APC sun fito don nuna farin cikinsu, yayin da a wani yankin jihar aka samu hatsaniya tsakanin ɓangarorin matasa. A halin yanzu ma dai an tura jami'an tsaro a wannan yankin. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Dimbin magoya bayan jam'iyyar APC ne ma dai suka fito domin nuna farin cikinsu game da wannan nasara da shugaba Buhari ya samu a nan Yola Fadar jihar Adamawa kamar haka. Sai dai kuma a garin Numan da ke kudancin jihar, yankin da jam'iyyar PDP ke da rinjaye, an kuwa samu tashin hankali ne yayin wannan murna wanda kawo yanzu ba san ko an samu asarar rai ba ko kuma kamar yadda ma shaidun gani da ido suka tabbatar.
Yau har zai ba me nake ji yanzu nan?
Yanzu da magana ta ce ba ta da
me ke faruwa?
Kawo yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar Adama bata ce komai ba tukunna. To sai dai kuma kakakin rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense a jihar Suleiman Baba wanda kuwa ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce tuni ma aka ɗauki mataki domin kare rayuka da kuma dukiya.
Mu a ɓangaren mu ta rundunar Najeriya ta tsaro da bayar da kariya ga farar hula a jihar Adamawa, mun riga mun tura jami'an mu musamman dama akwai waɗanda suke sintiri a kusa da wajen hanyar Numan zuwa Mayelo Fedan nan. Jami'an mu ne waɗanda suke rike da makamai kuma akwai waɗanda suke a cikin ƙwaryar Binni tunda dama an riga an shirya ana jiran irin wannan. Su ma an riga an turo su yanzu sun riga sun ma bar fadar jiha sun doshi Numan a ga cewa hankulan mutane ya kwanta.
Suleiman Baba kenan ma da ke zama kakakin rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense a jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola. a Najeriya.
A kai da Ibrahim Abdulaziz. Yayin da magoya bayan jam'iyyar APC ke ci gaba da murnar cin zabi, gamayyar kungiyoyin kishin al'umma da ci gaban demokradiya a Kano sun fitar da sakamakon farko game da yadda zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin Najeriya ya wakana a fadin jihar Kano. Sun kuma bayyana wasu daga cikin kalubalen da aka fuskanta a zaben da aka yi. Daga Kano din ga Muhammad Ibrahim Kwari dauke da wannan rahoton.
Ayin taro da manema labarai yau Laraba, gamayyar kungiyoyin sun yaba da yadda zaben ya gudana babu tafzoma a sassan jihar Kano da kuma yadda galibin masu zabe suka bi doka da oda, amma sun yi tsokaci dangane da wasu al'amura da suka dora da su, kuma a cewar su suke bukatar kulawar gaggawa gabanin zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki na jihohi da zai wakana kasa da makonni biyu masu zuwa.
Daga farko ma shi kansa ma'aikatan zabe da aka dauka na wucin gadi wanda aka yi musu horo na kwana uku, abun bakin ciki yaran nan sun je don su duba sunayensu saboda washe gari saforin da iskata an canza sunayensu da wasu, wannan ya kawo tsaiko a wurare dama da masu idan suka je sun ga cewa da yawa ma'aikatan na wucin gadi ba san ma yadda za su amfani da kadija ba. Akwai rashin kai kayan aiki da wuri da rashin zuwa ma'aikata da wuri a mafi akasarin wasu wurare da muka duba. Sannan su kansu 'yan siyasa din in ka duba irin yadda suka tafi da harkokinsu a lokacin zabe, ga ana taron mutane a hanya ana kokari a canza musu ra'ayi, zaka ga ana kuskus wanda muna zargin kaman ana sayar da kuri ana dan ba da abin hasafi nan a zabe makamanta. Sannan zaka ga yadda ake ta samu ta cikuce a wuraren zabe tsakanin 'yan siyasa da sauran makamantansu. Sannan bangaren tsaro kananan hukumomi musamman na waje har na cikin birnin, akwai guraren da babu wadatattun jami'an tsaro, akwai guraren da yake an yi fitar da su a matsayin flash for wato wurare masu hadari, ya kamata a ce an samu wadatattun jami'an tsaro a guraren.
Kamarar Mustafa Muhammad kenan shugaban kwamitin kula da aikace-aikacen gamayyar kungiyoyin kishin al'umma da cigaban demokradiyya na Kano. Ajiya Halima Ben Umar da ke zaman sakatariyar kwamitin ta fayyace shawarwarin da kungiyoyin suka fitar a rahotonsu domin daukar matakan gyara.
Muna kira da gaggawa da INEC lallai ta duba waɗannan wanda suke wannan aiki, ta fito da ainihin list ɗin nan na farko da suke da shi, wanda wannan duk wanda aka yi masa training yana cikin wannan abincika, a fito a tabbatar cewa zabe na gaba an yi amfani da ƙwararru wanda aka yi musu wannan bita. Na biyu shine wato yin jefa ƙuri'a a asirce, su kansu waɗanda suke aikin INEC ɗin ba gurin zama, kamar yawanci inda muka je muka yi a dukushe suke, in banda waɗanda suka yi a cikin makarantun primary su ne wanda zaka ga suke da gurin zama. To kaga ka'idojin da INEC ta shimfiɗa wannan steps ɗin, wato ka'idojin nan guda bakwai, idan ba a fara da wuri ba duk waɗannan ka'idojin ba za a bi su ba, tunda ya kamata a ce jami'ai sun riga mutane zuwa suna tsaye, kana zuwa ka miƙa katinka na zabe a ga wani akwati kake a nuna maka inda zaka tafi. Commissioner ɗan sanda ya fito ya rangadi, akwai inda muka je muka ga ma ya dan kaka mu waɗansu mutane wanda gaskiya yanda ya fito da wannan sabon salon Allah ya sa ya ci gaba haka.
Dangane da bambancin da ke tsakanin zaben shugaban kasa na 'yan majalisar dokokin Najeriya na shekara ta 2015 da kuma wanda ya wakana a bana, kungiyoyin kishin al'ummar na Kano na cewa
da yadda ce abin da muka gani shine nasarorin da aka samu a 2015 zabe, a wannan zaben ya kamata ce an dora, amma sai muka ga an samu dan koma baya, wanda zabe ba a samu wannan nasara a bangaren kayan aiki da bangaren raba ma'aikatan tsaro, amma bangaren zaman lafiya da bangaren tsaro da abin wannan kuma ya fi na 2015.
Kwamarar Mustafa Muhammad kenan daga gamayyar kungiyoyin kishin al'umma da cigaban demokradiyya na Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan yana ci a karfe 10:18. To a yayin da wasu ke murnar sakamakon zabe suna bukukuwa don nasarar da shugaba Buhari ya samu, wasu jam'iyyun adawa sun ce ba za su amince da sakamakon ba wanda hukumar INEC ta bayyana, sun kuma yi barazanar shigar da ƙara kotu. Ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda dauke da ƙarin bayani.
Bayan bayyana shugaba Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe zaɓe, jam'iyyu biyu ciki har da PDP wacce take babbar jam'iyyar adawa a Najeriya za ta yi nazarin ƙuri'un da aka kaɗa kafin ta ɗauki mataki, in ji ɗaya cikin mai magana da yawun jam'iyyar PDP Umar Sani Dakat.
Shi zaɓe ba saddabarwa ne, zabe yana fitowa ne da akwai takardu da ake ba agent tun daga wajen mazaba saboda haka kuma wayannan mazaban sukan aikowa da uwar jami'a so kafin ma aje su INEC sai nasu tsari har su fito da waye ya ci zabe mun riga mun lissafta komai so idan aka riga aka lissafta aka gani aka zo kuma aka ga abinda ake karantawa yana saba ma abinda ya faru akwati dole ne hankalin mu ya tashi mu ce dallai ba abin kaida ba abin gaskiya a wannan abu
shi kuwa shugaban jam'iyyar NRM National Rescue Movement Senator Sa'idu Dan Sadau ya ce a jihar sa ta Zamfara ma ba zabe akai ba saboda haka za su je kotu
na rubuta mu shugaban hukumar zabe na kasa Professor Mahamud Yakubu na gaya mu wannan magana na ce cikin abin da na neme shi ne yi ya ba commissioner zabe ta jihar Zamfara umurni katta kuskura ta bada sanarwar wani mutum ya ci zabe sai an je an tantance duk ƙuri'ar da aka jefa da kadimi da in an yi wannan in mun faɗi zabe ma mu samu kujera ko ɗaya ba alhamdulillah ya yi mana daidai domin an bi ka'ida amma idan ba a yi wannan ba duk wanda ya sanar da zaɓen wani ci zabe Zamfara ya yi aikin banza ba za mu yadda ba ba za mu amince ba duk inda ya kamata a tahi za a tahi mu ba za mu yi ƙara ga kotun Najeriya ba International Court of Justice za mu yi ƙara tunda kashi 95 na alƙalan Najeriya alƙalai ne na sayarwa in an ba su kuɗi su yi abinda mai ƙara ke son a yi ko wanda aka yi ƙara yake son a yi ba wani mu da Najeriya domin alƙalin Najeriya na sayarwa ne
a lokacin da yake mayar da martani ga waɗannan ƙorafe-ƙorafe shugaban tsare-tsare na jam'iyyar APC Ibrahim Masari ya yi bayani
waɗannan mutane ne waɗanda suke busaida da Allah ke yi ba su suka shirya amma gudunsu kuma da yake Allah Allah ne Allah ya tona musu asiri muna nan muna da alƙaluma na inda suka je suka ciccika akwatuna da ƙuru'u ba tare da an yi amfani da card reader ba ko ba a accreditation mutane ba ko kuma inda aka accreditation mutum 1000 sai ka ga an samu ƙuru'a 200,000 misali amma mu saboda mun san cewar mai gidanmu shugabanmu yana mana huduba ala kulli halin cewar duk abin da mutum ya maka na zalunci ka bar shi da Allah kai dai ka ci gaba da nema gurin Allah shi yasa muka ci gaba da yin addu'a Ubangiji Allah ya tabbatar mana da albarka Allah ya tabbatar mana da alkhairi so shi yasa Allah ya taimake mu Allah ya ba Muhammadu Buhari nasara Allah ya tabbatar mana jam'iyyar APC nasara kuma indan da daga gaske suke cewa Najeriya ce gaban su talakawa ne ke gaban su da sai su tawo su ba jam'iyyar APC a karkashin jagorancin Muhammadu Buhari goyen baya domin kafa sabuwar Najeriya
a wani bangare kuma kira aka yi da ɗan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar da ya fito ya maimaita matakan da tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya ɗauka na amincewa da sakamakon wanda ake ganin ta haka ne kawai zai tabbatar da yarjejeniyar zaman lafiya da ya sa hannu kuma hakan na iya inganta demokradiyyar ƙasar da a yanzu ta shiga shekara na 20 babu ƙaƙƙaftawa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Allah gaida Madina Dauda yanzu kuma zamu je kudu maso gabashin Najeriya ɗan arewa mazauna yankin su ma sun yi murna matuƙa akan lashe zaben da shugaba Muhammadu Buhari ya yi daga can dan ga Alfonso Okorigwe da ƙarin bayani
Hausawa a sassa daban-daban na yankin kudu maso gabashin Najeriya sun bi saho wajen taya shugaba Muhammadu Buhari murnar nasarar da ya samu a zaben shugaban ƙasa da aka yi a ranar Asabar da ta wuce inda kuma suka mika sakon fatan alkhairinsu suna ne cewa
sunana Garba Talle mazaunin Abia mun yi kokari mun kada gurukunmu kuma Allah ya taimake mu sun mana nasara muna farin ciki a baba Buhari Allah ya taimaka masa akan abubuwansa da yake fata kuma muna so ya ci gaba da su akai Allah mana budi mafi alheri
sunana Muhammadu Lawal Ibrahim Taki ina zaune a garin Uwari ina miƙa godiya ga Allah subhanahu wata'ala akan da ya faru na yau da sake cin zaben baba Buhari a matsayin shugaban ƙasa karo na biyu saboda haka Allah ya tabbatar mu da alkhairin da a ciki abinda ba riga na cikin wannan mulkin kuma Allah ya kare mu daga gani shi
ni dai Adamu Tankoli Rano mazaunin Imo State Okigwe local government ina wa babu Buhari munnar wannan lashe zabe da kai kuma muna fatan cewa za a gama zabe lami lafiya shi kuma Allah ya bashi ikon rike mu kuma Allah ya bashi ikon saka mana
ni ne Alhaji Habibu daga Oka ina taya shugaban kasa Muhammadu Buhari da cin nasara zabe ina kuma kasa da yan Najeriya ubangi azan da an karaba an ba mu azan da mun ka zaba ayyukan da yake yi da cigaba da su zaman lafiya shine muke so
ni ne yawo dan babu Buhari daga Uware ina yi ma baba fatan alheri da waɗanda suke goyon bayan shi da waɗanda ba su goyon bayan shi ubangiji Allah shi nuna muna ya tafi da aikin shi lafiya lau ubangiji Allah ya nuna muna wannan mulki ya cigaba yadda ake so Allah shi sa baba shi kare wannan tenuwa lafiya.
Sunana Idris Bashir da ke zama a nan ba gaskiya mun yi farin ciki da jin wannan sakamako ko ganin sa kai tsaye daga kafar yada labarai. Allah dai ya sa ya canza salon mulkin sa a waɗanda suke tare da shi waɗanda an riga an gano ba dama su suke ai mai kyau ba a ciccire su domin tafi da mulkin yadda ya dace gaskiya mun yi murna sosai.
Sai dai Malam Abdullahi Rigasa ya bayyana cewa
ko abin da zamu ce game da wannan mika mu Allah kukan mu Allah ka san halin da muke ciki Allah mun dogara gare ka Allah mun tuba ka yafe mana
yayin da shi kuma Malam Bashir Sale Alkasim Burji yayi tsokaci akan takara da kuma adawar siyasa
shi takara da kake gani ba wai dan mutun ya fito takara yayi challenge din wani a wani party a ce wai daidai bane saboda idan ba a samu challenge ma a jam'iyya ma to ba jam'iyya bace kuma su duba da kyau kaman maganar da Buhari shugaban kasa yayi jiya yayi magana ne muhimmanci ya ce abin a godewa Alhaji Atiku Abubakar ne akan takaran da ya fito ya jajirce inda ba a samu irin Atiku Abubakar to ya Najeriya za ta tafi nan gaba a arewa kuma nan gaba idan ba shi wa zai fito kenan yayi takara saboda haka ina kira ga dukkan ƴan Najeriya ba abin da ya kamata mu dinga wajuna mu ba wai batanci ba addu'a duk wanda ya fito ba wani magana wai challenge ko menene ba duk wanda ya fito takara ai ra'ayi ne ina fatan kuma Allah ya sa haka shine mafi alkhairi a gare mu kuma ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kare jajircewa ya dauki kowa nashi ne kamar yadda ya saba
Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Owerri Nigeria
da Alfonso Okorigwe masu sauraro zuwa an jima zamu bude muku layuka domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan nasarar da shugaba Buhari ya samu sannan kuma a wannan karan me kuke so shugaban yayi muku kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya
ke zaben shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari a karo na biyu dan ya ci gaba da mulki na wasu shekaru hudu nan gaba bayan da ƴan adawa suka yi kokarin hana ci gaba da kidaya ƙuri'un amma hakan bata samu ba shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong Un sun yi musayar hannu da kuma gaisawa ta jin dadi da junan su dan kaddamar da taron kolin su na biyu da ke mayar da hankali akan raba Koriya ta Arewa da makamanta na nuclear kasar Pakistan ta ce dakarunta sun harbo wasu jiragen yakin India guda biyu da suka ratsa ta kan iyakar yankin nan da kasashen biyu suka dade suna rigima akan sa wato yankin Kashmir Wani komandan sojin Pakistan, Manjo General Asif Ghaffar, ya ce an kama ɗaya daga cikin direbobin jirgin na India bayan da jirgin ya fadi, kuma yanzu haka yana tsare a sansanin Kashmir bangaren rikon Pakistan, yayin da ɗaya jirgin kuma ya fadi a bangaren rikon India na Kashmir din. Shugaban kasar Iran, Hassan Rouhani, ya ki amincewa da murabus din da ministan harkokin wajen kasar Muhammad Javad Zarif ya yi.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zara'u Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu Mr. Dan.
Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.